Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 18 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Da alamun shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin sake fafatawa zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba. Alƙalin wata babbar kotun tarayya da ke birnin New York ta yi barazana korar tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga cikin kotu. Wani jami'in hukumar lafiya ta duniya da ya dawo daga yankin zirin Gaza a kwanan nan ya ce sana'a hankali tsarin kiwon lafiya na lalacewa a zirin na Gaza.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kimanin mutane shida sun rasa rayukansu a garin Okerelu da ke karamar hukumar share a jihar Kwara a Najeriya sakamakon wani hari da ake kyautata zato na ramuwar gayya ne biyo bayan kisan wata mata mai sana'ar kudi ta POS. Sannan za ku ji cewa wasu al'ummomin lardan Zazzau sun yi zanga-zangar nuna bacin rai akan halin kuncin da suka ce suna ciki sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka hana noma da kasuwanci a yankin.
Mafi akasarin mu yanzu gida bai kwanan wana, 'yan ta'adda ne ke kashe mu kwata-kwata, sai dai wanda ya yi wani ƙarfi ya kashe wani. Roƙon da muke yi shine a taimake mu da jami'an tsaro a wannan yanki.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. A yau ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba, amma a madadin sa za mu kawo muku ra'ayoyin wasu mata akan sashen Hausa na Muryar Amurka yayin da yake shirye-shiryen cika shekaru 45 da kafuwa. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Da alamun shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump na bisa turbar sake fafatawa a zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba. Ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna yadda Trump din ke jan zaren shi sama da dukkan 'yan takarar jam'iyyar Republican, yayin da babu wani ɗan takara a zo a gani daga jam'iyyar Democrat da ke ƙalubalantar shugaba Biden a neman tikitin tsayawa takara na jam'iyyar. To sai dai tana kasa tana dabo ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump sakamakon matsalolin shari'a da suka dabaibaye shi da shekaru da suka damƙe shi, inda yanzu haka yake fuskantar tuhume-tuhume akan manyan laifuffuka har 91 da ake sa ran somawa da akalla da guda ɗaya daga ciki a wannan shekarar. Ga kuma batun lafiya da ka iya haifar da cikas ko dai ga Trump din mai shekaru 77 ko kuma shugaba Joe Biden mai shekaru 81. Tambayar da ita ce ko za a iya tilastawa ɗaya daga cikin su ficewa daga takarar bisa dalilin lafiya ko na shari'a ko kuma wasu dalilai na daban. Amsar da ake ganin lokaci ne kaɗai zai iya amsa ta. A wani labarin makamancin wannan, a jiya Laraba alƙalin wata babbar kotun tarayya da ke birnin New York na Amurka ta yi barazanar korar tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga cikin kotun yayin gudanar da shari'a da ake masa sakamakon tsulma baki da ya rika yi yayin da wadda take zargin shi, writer E. Jean Carroll, ke bayar da shaidar ta a gaban kotun. Carroll dai na neman fansanya daga Trump bisa zargin da ta yi masa na ɓata mata suna bayan da ta zarge shi da lalata a gomman shekaru da suka gabata. Mai shari'a Lewis Kaplan ta shaida wa Trump cewa za ta soke damar da yake da ita a yanzu a shari'ar, muddin ya ci gaba da yin kunnen oshigu da gargaɗin da ake mishi na kama bakinsa na yadda maganganun shi su daina shiga kunnuwan masu taimakawa alƙali yanke hukunci su tara. Wani jami'in hukumar lafiya ta duniya da ya dawo daga yankin zirin Gaza a kwanan nan ya faɗa a jiya Laraba cewa sannan hankali tsarin kiwon lafiya na lalacewa cikin sauri a Gaza, da ya sa ake buƙatar ƙarin ma'aikata da kayan aiki cikin gaggawa. Jami'in sashen kulawar gaggawa na hukumar lafiya ta duniya Sian Kase ya shaida wa manema labarai a harabar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ya gane wa idanunsa yadda tsarin kiwon lafiyar Gaza ke rugujewa. Kafi ya shafa makonni 5 a Gaza, inda ya tafi tun a farkon watan Disamba bara, ya kuma gana da jami'an kiwon lafiya da marasa lafiya a sassa daban-daban da ke yankin. Ya ce ya rika ganin marasa lafiya a duk rana ta Allah da ke fama da mummunar ƙuna da masu karaya da ke shafa sa'o'i ko kwanaki suna jiran samun kulawa, da lokuta da dama suka rika roƙon shi abinci da ruwan sha. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
Madalla. Kafin ku ji karashin labaran duniya za mu leƙa bangaren rahotannin mu. Kimanin mutane 6 ne aka halaka tare da kona gidaje sama da 200 a garin Okirelu dake karamar hukumar Share a jihar Kwara Najeriya. A wani hari da ake kyautata zato na ramuwar gayya ne bayan kisan wata mata. Wakilin Muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da wannan rahotan.
Bayanai dai sun nuna cewa wasu ƴan bindiga ne suka halaka wata mata mai sana'ar kudi wato POS a garin Okirelu ta karamar hukumar Share al'amarin da ya fusata mazauna yankin suka kuma aukawa filanin da ke zaune a yankin nasu kamar yadda wannan wanda ya tsallaka rijiya da baya kuma ya nemi a saka sunansa yayi karin bayani
rayukan da aka kace su ma ba a iya cewa gashi amma dai akwai mutane biyar waɗanda su an ga gawarwakin su gaskiya ramuwar gayya ne suka je
ka ga mun girman bannan da aka yi a wurin
to gaskiya girman bannan da suka yi wurin nan ogaba da yadda wuya a ce ya misaltu saboda ka ga yanzu ne aka hada kayayyaki amfanin gona to duk gidan da suka je za su banka mai wuta ne kawai
kaman gida nawa one misali
to gaskiya gidaje a takashe dai za su kai gidaje 100 ko ma fiye da haka
to yanzu wani hali din yake yanzu
to yanzu tsajin zaniyan tsaro sun shigo abin nan suka ce su filanin su dawo gidajen su za a samu tsaro
to yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai rundunar yan sanda ta jihar Kwaran ta ce ba ta da cikakken bayani akan lamarin jami'an labarai ta rundunar yan sandan jihar Kwaran Adetoyu Adeyemi ta ce za ta gudanar da bincike to amma gwamnatin jihar Kwara ta tabbatar da aukuwar lamarin kuma ta ce an kara tura karin jami'an tsaro na sojoji a wannan yanki domin dawo da doka Muhammad Abdullahi shine mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Kwara akan harkokin baki da kuma al'ummar Fulani ya ce ya zuwa yanzu kimanin mutane 6 ne aka tabbatar da mutuwar su sannan kuma an kona gidaje kimanin 200 kamar yadda yayi karin bayani
yanzu nan haka suke fara cewa ga wannan sun kai 6 da aka gani sannan kuma gidaje da aka kone sama da 200 wallahi abinda aka gani yanzu kenan
to yanzu ne ita gwamnatin jihar Kwara take dan shawo kan lamarin
aka fada mun magana nan na tura mashi mai kuma gwamnati na tura mai message kuma an tura sojoji ko da suka je dai mutane nan sun gama abinda suke har sun dawo cikin gari
na'am amma ba a kama kowa ba zuwa yanzu ko
to ba a kama kowa ba takun
na'am to yanzu tunda kai ne mai baiwa gwamnatin jihar Kwara shawara akan harkokin Fulani me yake kiranka ga su Fulani nan da ke nan waɗanda wannan abu ya shafa
dan Allah kada su dauki doka hannun su bare insha Allah gwamnati za ta dauki mataki dama dai wanga gwamnati tana tare da mu Fulani bata mance da mu sannan kuma ta rike mu hannu bi saboda haka kuma ita ma ta yi nadama da abin da aka yi mana sannan insha Allah za ta samu abin da aka yi dan Allah kada Fulani mu su dauki doka ga hannun su
Mustafa Nasiru Batsari Murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniya.
Amurka na ci gaba da dumfarar mayakan Houthi da ke Yemen inda ta sauya matsayin su zuwa kungiyar ta'addancin duniya da ta kira ta musamman ko kuma SDGT biyo bayan makonni da mayakan suka shafe suna kai hare-haren makamai masu linzami da na jirage marasa matuƙi a kan jiragen ruwan ƙasashen duniya da ke tafiya ta kogin Bahar Maliya. Yankurin ya biyo bayan shekaru uku bayan ayyana mayakan Houthi a matsayin kungiyar 'yan ta'adda inda daga bisani aka cire su bisa dalilan jin kai da dora da maimaita kiraye-kirayen Amurka da sauran kasashe ga mayakan na Houthi na su daina kai hare-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwan kasuwanci. Mayakan Houthi dai sun yi biris da wannan bukata inda suka ci gaba da kai hare-haren duk wanda jerin hare-hare ta sama da Amurka da Burtaniya suka rika kaiwa domin lalata hanyar da suke bi wajen kaddamar da hare-haren nasu. An kashe mai gabatar da karar da ke binciken wani harin bindiga mai ban ta LGB da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai a makon jiya a gidan talabijin ɗin ƙasar Ecuador yayin gabatar da wani shiri kai tsaye ta harbin bindiga a jiya Laraba cewar babban mai shari'ar ƙasar. Wata majiya daga ofishin mai gabatar da kara ta shaida wato kafar labaru ta AFP cewa Cesar Suarez ne ke aikin gano kungiyar 'yan bindigar mai dauke da muggan makamai da ke da alhakin kai harin ta'addancin da aka kai a gidan talabijin ɗan ƙasar na TC Television da ke birnin Guayaquil da ke kusa da ruwa. Kamfanin labaran na AFP ya nuna hotunan motar Suarez da yadda aka ma gefen direban kace-kace da harbin bindiga akan wani titin birnin da ya kasance cibiyar yaƙi tsakanin ƙungiyoyin da ke fu'amari da ƙwayoyi da ke tashi a ƙasar ta Ecuador.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wasu al'ummomin lardin birnin Zazzau sun yi zanga-zangar nuna bacin rai kan halin kuncin da suka ce suna ciki sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka hana noma da kasuwanci a yankin baki daya. Dubban masu zanga-zangar dai sun taru ne a kofar fadar mai martaba sarkin Zazzau don bayyana abubuwan da ke damun su. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton.
Tashewa su ce mun lissafa sun banmu da 'ya'ya marayu sama da 30 mun isa mu ci da jihar Kaduna amma yau ga ɗancin urku bai iya ci da kanshi.
Ɗaya daga cikin jagororin al'ummomin da suka yi zanga-zangar kokawa akan matsalar tsaro kenan lokacin da suke tattaki a kokuwar birnin Zazzau inda kuma a ƙarshe suka taru a kofar fadar mai martaba sarkin Zazzau suna cewa
wannan da muke da shi sai mun biya sannan mu aikata abinda za mu ci babu. Sun hana kiwo ya gagara, noma ya gagara, kasuwanci ya gagara. In za ka je kasuwa a tare ka a shuɗi, in ka je gona a tare ka a shuɗi, ka zo gidanka ba ka da kwanciyar hankali, wallahi wallahi sai kai kwana sama da 100 ka kwanta ka huta a gidanka ba.
Shamsuddin bin Hamza Imam Galadima watin Gurku. Mafi akasarin mu yanzu gida bai kwana wana, ɗan ta'adda ne ke kashe mu kwata-kwata, wai ne wanda ya yi wani ƙarfi ya kashe wani. Roƙon da muke yi shine a taimake mu da jami'an tsaro a wannan yanki.
Bayan dawowar mai martaba sarkin Zazzau ambasada Nuba Malli daga Kaduna ne kuma sai ya baiwa jagororin masu zanga-zangar dama inda suka gabatar da koken nasu arbuce a gaban mai martaba sarkin da a ƙarshe ma mai gabatar da wannan koke ya barke da kuka.
Bayan gaisuwa da girmamawa da mai martaba sarkin Zazzau da majalisarsa, mun rubuta wannan takarda ne a cikin halin juyayi da baƙin ciki kan abubuwan da suke damun mutanen wannan gari na Tunkurki. Ba su da kwanciyar hankali, ba sa bacci, ba sa iya yin noma wanda kowa ya riga ya sani abinda muka dogara da shi kenan. Wa'annan mutane suna kwashe mana mutane kuma suna mana kisan gilla, sai kuma suna sa mana tara na makudan kuɗi a gida da gonaki. Abinda ya fi kowanne baƙin ciki.
Jim kaɗan bayan kammala sauraron masu zanga-zangar ne kuma sai mai martaba sarkin Zazzau ambasada Nuba Malli ya yi wa jagororin masu zanga-zangar bayani akan irin ƙoƙarin da ake na ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a faɗin jihar Kaduna.
Yanzu na wuce nan zan tafi Lagos sau. Mu kanmu sai da muka nemi security muka samu muka iya wucewa. Saboda haka abin da ke damun kullum kullum muna kwana muna tashi da idan mu tsaya buɗe. To shi yasa abin ya ba mu mamaki kwarai da gaske. To ni ga abin da nake magana sannan kuma ce a kan kofar gida na ga yana ana zanga-zanga. Ai in ka je kana neman wani abu za ka je da shi ne a rubuce kamar yadda kuka rubuta. So duk abin da yake damun kullum ana kan magana da kai. Yanzu a nan a lardin Zazzau idan kofar gida ba da tsanin fama da su aka yi ba kuma abin da ke ya taso daga birnin Gwari shi ne ya shiga wurin kuma Galadi Maki don zanfatikan da su ya kaba da sauransu kullum an kashe wannan an kwashe wannan an kashe wannan kullum magana ke saboda haka shima kai shi gwamnati ba da kashin shi na sojojin da gwamnati ke gaba da yawa sai yi magana da su ba wanda yake wani shugaba da zai so a ce a kasan shi ba zaman lafiya
dama dai ganin yadda matsalar tsaron ke neman ƙara karuwa a wasu sassan jihar Kaduna ya sa gwamnati Malam Obasanin jihar Kaduna ya sanar da shirin kaddamar da wata gidauniya
in ka duba za ka ga cewa harkan kasuwanci da harkan noma dama harkoki na rayuwa ya riga ya zama abu mai wahala saboda rashin tsaron nan shi saka masu ruwa da tsaki da kuma attajirai suka nuna mun cewa ya kamata a samu gidauniya wanda kowa da kowa zai kawo hadin kai a yi tallafi domin a ci karfin wannan matsala da ya addabi jihanmu da kuma ƙasarmu
a ƴan watannin baya dai an samu sassauci na hararen ƴan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna sai dai kuma daga baya-bayan nan musamman ma dai a wannan sabuwar shekara hannun agogo na neman komawa baya Isa Lol Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lol Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga ra'ayoyin wasu mata da suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban akan sashen Hausa na muryar Amurka yayin da yake shirin cika shekaru 45 da kafuwa. Madina Dauda gare ki.
Sashen Hausa na muryar Amurka na bikin cika shekaru 45 da kafuwa. Anan ina tare da mata ne da suka zo taya mu murna. Bismillah.
Assalamu alaikum. Sunana Aisha Ismail, tsohuwar ministan mata da matasa a tarayyar Najeriya. Na yi wa muryar Amurka taya murna na cika shekara 45 a aikin da ta sa a gaba na aikin al'umma. Ni kuma Muryar Amurka ta taba ni a rayuwana saboda a muryar Amurka na koyi abubuwa da yawa akan zaman rayuwar mutane har ma da tarihi duk ta nan nake koyowa na koyi ta na samu har mafita ga matsaloli da yawa saboda tattaunawa da wasu suke yi a muryar Amurka zaka ga cewa zaka samu mafita anaka matsalan ko a wajen aiki ne ko a wajen rayuwa tabbas muryar Amurka babbar teacher ta zama a wurina saboda haka hanya ce ta gyara zaman mutane ta gyara rayuwar mutane na fata muryar Amurka za ta ci gaba da wannan gagarumin aiki da take yi na al'umma kuma za ta ci gaba da taba mana rayuwar mu a manufa nagari manufa mai kyau mun gode Mungodi, mungodi.
Sunana Malama Pauline Talen, tsohuwar minister, tsohuwar deputy governor, na taya ku murna. Na ji daɗi ƙwarai kuma na tuna ina yarinya. Babana baya wasa da radio, kuma kullun zai kunna Voice of America. So nakan zauna an ji, kuma nakan ji sacin mata da ake yi din nan. Wannan kuma da yake ni mace ne mai kicin, ina ji daga radio babana. Yo na farin ciki kuna shirin bikin shekaru 45 wai to tun lokacin na shekara 20 kenan nake sauraron sashen Hausa na Voice of Muryar America congratulations na taya ku murna kuma wannan sashen Hausa na Voice of America ta taimaka wa mata da yawa ni musamman na samu karuwa da wayewa kwarai daga wannan sashen Hausa da nakan ji a radio babana tun na yarinya radio ai ita ce babban waye da kan jama'a musamman kan shanin cin zalin mata wato gender based violence da irin mungayen halayen da ake wa mata da yara kanana maganan fyaɗe da dukan mata da cin zalin mata duka radio na tafi bai da kan jama'a fiye da television kuma mutumin karkara yaushe yake zai samu lokaci ya samu huta ma har ya kalli television amma radio kullun yana kullun sa saboda haka ina taya ku Voice of America da wannan bikin da za a yi na shekara 45 na daga muku tuta hannunku na kuma roki Allah ya ci gaba da baku zarafi da karfin gwiwa a wannan aikin da kuke ciki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mariya Ibrahim Baba, muryar Amurka VOA Hausa. Ina cikin waɗanda tun san da aka assasa wannan gidan radio, ina yawo da radio na ina kunnawa ina ji, ya zama mini makaranta dan na samu ilimi da yawa a cikin sa. Dan wani abun ba zai yi a ce ka karanta komai ba, amma shi radio abu ne wanda zaka dauka duk inda kake zaka kunna. VOA Hausa yana gaba ma zan ce da duk wani gidan radio da nake saurara a rayuwata. Tunda dai yanzu na ba shekara 70 baya, at least na samu shekara kusan 40 da wani abu ina sauraron wannan gidan radio. Ya kasance wajen samun ilimi a wuri na da sanin abubuwan da ke faruwa a kowane lokaci a bangon duniya. Inda zaka kunna wannan tashar ta VOA, to zaka san menene ke faruwa a ko ina ba. Ni rabo na dan karanta jarida ma ni na manta, saboda da na kunna ko na safe ko na rana ko na yamma na kan tsinci wani abu. Kuma yanzu da yake kun assasa ma da mutum jina safe ba saboda wasu dalilai zai iya tuntuba daga baya ya jawo ta abinda aka yi wuce program da kuka yi news ko wani abu da kuka yi kuka yada, mutum zai iya kunnawa ya saurara. Na tara abubuwa da yawa yanzu ina da su a tare, na hada a wani wuri inda ake tara irin waɗannan abu da kake da sha'awa. Suna nan wani lokaci na kan kunna an tuna baya in ji gaskiya fi sabilillahi. Allah ubangiji ya yi wa wannan gidan radio albarka, Allah ubangiji ya taya ku riko, Allah ya bada shekaru masu amfani, ku ci gaba da abin da kuke yi kuna kokari, Allah ubangiji ya taimake ku masha Allah. Ma assalama
jama'a. Assalamu alaikum, sunana Mama Balaraba Abdullahi, yar gwagwarmaya mai kwato mata da yara kanana yankin. Ina taya tashin Hausa na muryar Amurka murna da kuma cika shekara 45 dindin da ta yi a kasashen Afirka da kuma duniya da kewayenta baki daya. Ina mai matukar farin ciki da na samu shiga cikin wannan waje, domin wannan gidan rediyo matuka ta bamu tallafin ta da taimako gaya ta ko'ina ta kowane sashi, wanda a kodayaushe tana alfahari ne akan daga ta fadakar da wayar da kan mata da karkara ne cikin garuruwa ne da tsainihin ma birane. Misalai zan bayar, duk wani tallafi da za ta bayar a rayuwarta ta yi, mutanen cikinta sun yi kokari, saboda a kodayaushe wayar da kai wajen siyasa, wayar da kai wajen karkara da yanda za a zauna a yi mu'amala da mutane yau da kullum, da hanyar kasuwanci, da fadakar da mata yanda za su zauna rayuwarsu ta inganta da mazajensu da iyalansu baki daya. To ina mai alfahari da wannan gida naku mai matukar albarka, wanda kuma ina fatan za ta ci gaba da samu karuwan tallafi da take wa mutane, na nuna musu da jajircewa da kwazo da su ma'aikatan cikinta suke yi, su kuma yi kokari akan irin kwazo da suke nuna mutanen Afirka da kuma kasashen duniya baki daya. Domin ina mai tabbatar muku duk inda kuke tunani tashin Hausa na muryar Amurka ta wuce nan cikin Niger ne, ko ina ne aka shiga. Yanzu ga ni anan ina kusa da Niger ne, amma kuma duk abin da kake ina sauraron ta kowane lokaci, kuma tana bada muhimmanci ne akan duk wani rayuwa yanda za a inganta rayuwar dan adam. Da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana ya kuma kara muku lafiya, ku ma'aikatan ya sa muku albarka da zuri'an ku, sannan kuma su waɗanda suka kirkiro suka yi wannan gidan rediyo domin su fada kar da mutane, ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi. Mun gode sosai, Allah ya kara rufe asiri, kuma Allah ya bar zumuncin tare. Muna fatan alkhairi duka baki daya. Wassalam, ni ce Balaraba Abdullahi, maman gwagwarmaya ta mata na karkara da na birane da kuma yara kanana.
Sunana Maimuna Abubakar, ni ce shugabar gidan talabijin da mujallar Tuzali. Na farko muna taya sashen Hausa na muryar Amurka murnan cika shekara 45. A na biyu kuma mun dade muna bibiyan VOA ne, ina dai kyautata tunanin tunda na yi wayo na san akwai VOA yana cikin watan gidan rediyon da nake bibiya, saboda irin rahotanni da ake kawowa masu fadakarwa da nishadantarwa wata rana wata rana, kuma har da ma ilmantarwa. So da a wannan dalilin yasa muke bibiyar tashar VOA. Yanzu kuma da kuka cika shekara 45 muna taya ku murna, kuma dama Tozali ma affiliate din ku ne. To mun gode.
Madalla a gaida Madina Dauda da waɗannan hirarraken. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Lalle hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa
shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC
kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryen mu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare
mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayen mu
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam
da kuma dandalin ƴan jarida
lokutan muna nan ba su canja ba
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba
zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA
haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na ji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk fadin duniya
sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni
ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatun ku shine muradin mu
ya shiryan ku ga cikin mana ji tsari da burbewa ni man jere ga al'umma kuma ga shaki wajen ko is na fata kalwa duniya ai sadarwa
To har yanzu dai shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Agogon mu a nan birnin Washington na cewa karfe 12:26. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Tamare ma takaicen da alamun shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump na bisa turba sake fafata a zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba shekarar bana. Ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna yadda Trump din ke jan zaren shi sama da dukkan 'yan takarar jam'iyyar Republican yayin da babu wani dan takara a zo a gani na jam'iyyar Democrat da ke alubalanta shugaba Biden a neman tikitin tsayawa takara a jam'iyyar. A wani labarin makamancin wannan ajiyar Laraba ne alƙalin wata babbar kotun tarayya da ke birnin New York na Amurka ta yi barazanar korar tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga cikin kotu a yayin gudanar da shari'ar da ake masa sakamakon tsima baki da ya riƙa yi yayin da wadda take zargin shi writer E. Jean Carroll ke bayar da shaidar ta a gaban kotun. Carol da yana neman fansani daga Trump bisa zargin da ta yi mishi na ɓata mata suna bayan da ta zarge shi da lalata wato a zargin da ta yi mishi da lalata a gwamnan shekaru da suka shige. Wani jami'in hukumar tafiya wato lafiya ta duniya da ya dawo daga yankin ziran Gaza a kwanan nan ya faɗa a jiya Laraba cewa sannan a hankali tsarin kiwon lafiya na lalacewa cikin sauri a Gaza da ya sa ake buƙatar ƙarin ma'aikata da kayan aiki cikin gaggawa. Jami'in sashen kulawa gaggawa na hukumar lafiya ta duniya sun kese ya shaida manema labarai a harabar ofishin majalisar ɗinkin duniya cewa ya gane ma idanunsa yadda tsarin kiwon lafiya a Gaza ke rugujewa. Kasi ya shafi makonni 5 a Gaza inda ya tafi tun a farkon watan Disamba baya ya kuma gana da jami'an kiwon lafiya da marasa lafiya da dama a sassa daban-daban na yankin. Amurka na ci gaba da dumfara mayakan Houthi da ke Yemen inda ta sauya matsayinsu zuwa kungiyar ta'addancin duniya da ta kira ta musamman ko kuma SDGT biyu bayan makonni da mayakan suka shafe suna kai hare-hare na makamai masu linzami da na jirage marasa matuki akan jiragen ruwan kasashen duniya da ke tafiya ta kogin Bahar Maliya. Yunkurin ya biyo baya ne shekaru uku bayan ayyana mayakan Houthi a matsayin kungiyar 'yan ta'adda inda daga bisani aka cire su a jerin bisa dalilan jin kai da ya dora da maimaita kiraye-kiraye Amurka da sauran kasashe ga mayakan Houthi na su daina kai hare-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwan kasuwanci a kogin na Bahar Maliya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da take na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.